من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجرنا من النار باقي ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله مركين سرشي أكام وزواك وانا يمشي nali tene goma sha daya a watan Ramadan shekarar hijira 1446 11 ne ko goma ga watan Ramadan shekarar hijira 1446 wanda yazo daidai da nawa ne watan shi ma goma ne ko to zaras ce tafiya goma ga watan uku shekara 1425 miladiya domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma shi wannan sura mai daraja suratul baqara sai idan baba ta mun tsaya kashin aya ta 215 to za mu tashi farko aya ta 216 Allah ta'ala ce kutiba alaikumul qital
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون
Ubangiji ta'ala ya ce kutiba alaikumul qital wa huwa kurbul lakum kutiba ay kurida an farna ta yaki a kayan ku wato na jihadi lil kufari ga kafirai ay fardu ainin idza dakalu biladikum wato shi yaki na jihadi ga ainihin kafirai farilla ne da dole yayin da su kafirai suka shigo garuruwan ku kasashen ku da musulmai aka kawo muku farmaki to anan yaki ya zama faradu ayi farilla da dole a kan kowa da kowa ba kun da barin wa fajir ta da dukkan wani mutumin kirki har ma da fadi kowa da kowa matakar kafirai sun kawo hari kasa ko gari na musulmai to yanzu ku ta jihadi dole ne faradu ayi ne a kan kowa da kowa an gane wannan ko a irin wannan yanayin da yama ba a neman izinin iyaye dole ne a fita domin karewa addini da kuma karewa rayuka in kafirai sun kawo farmaki gare da musulmai ya zama fardu ayi kowa da kowa dole ya fita a je ayi kifaya wa fardu kifayatin kuma jihadi yana kasancewa farilla da kifaya ba na isar juna idan an samu waɗansu sun ɗauke fa wasu in kanu bi biladin idan su kafirin sun kasance suna garuruwa ko suna kasashen su wato za ka yi musu farmaki ne suna kasashen su to a nan fita yaki ya zama fardu kifaya in an samu wasu to suna ɗauke ma wasu irin wannan nau'i na jihadi shi ne wanda bai ya halatta mutum ya fita sai da izinin iyayensa jihadi na fardu kifaya sai da izinin iyaye ba ma wancan jihadi na fardu ayi in kafirai sun kawo hari gari na musulmai ko kasar musulmai a nan kan ba maganin neman izinin iyaye wajibi ne kowa da kowa ta domin a je a ainihin wato itifaki. To Allah ta'ala ya ce an fallanta jihadi na yaki a kayanku na jihadi ga kafirai wa huwa ay al-qital alhali shi wannan yakin furqul laku abin ki ne a gare wato ba kwaso a bisa dabi'a a bisa hali ko dabi'ar ku ba kwaso kuma gashi Allah ya fallanta daban sai bashaqqati saboda bashaqqa tsanani da wahala domin yaki akwai wahala akwai tashi hankali akwai barazana kana iya dawa dare ko bakara dare ko ka samu raunuka to saboda tsanani da wahala dake cikin yaki sai zama na bisa dabi'a ba sa so musulmai ba sa son fita jihadi a wannan lokaci kuma mu sani cewa ba wajibta jihadi ba sai da aka yi hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya baro Makka ya dawo Madina to lokacin da aka fallanta jihadi amma tsawon zaman sa a Makka gabanin hijira ba wajibta jihadi saboda kokarin tabbatar da aqida da ainihin wato halaye masu kyau kokarin ganin addinin musulunci ya kafu an samu ƙarfi da kuma tattali da shiri sai sa ba wajibta jihadi a Makka ba sai da aka yi hijira dan ne Allah ta'ala ya ce udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasihim laqadir to Allah ta'ala ya ce alhali shi wannan jihadi abin ki ne a ranku ba kwaso bisa dabi'a saboda wahalar sa Allah ta'ala ya ce wa asa an takarhu shay'an yana yiwa ku ki wani abu wa huwa khairul lakum hali wannan abin da kuka kin alheri ne a gare ku wa asa an tuhibbu shay'an kuma ta iya yiwa ku so wani abu wa huwa sharrul lakum hali wannan abin da kuke so ya zama sharri ne a gare ku kida da bai san gaibu ba ta yiwa kana son abu kuma sharri ne kana kin abu kuma ne wannan yasa sunna ta tabbatar duk sanda ka himmatu za ka yi wani al'amari to ka nemi zaɓi gurin Allah sai ka yi sallah kai addu'ar istikhara haka manzon Allah ya koya saboda baka sani ba abin da alheri ne ko ba ne ba yasa malama sai ta yi istikhara ba a yin ta ga abin da yake wajibi ba a yin ta ga abin da yake haram yanzu ba za ka zo ka yi istikhara ka je Makka ko kar ka je ba in dai kana da hali dole ka je Makka ba za ka yi istikhara cewa ka yi zakka ko kar ka yi ba ba za ka yi istikhara cewa ka bar wani aiki na laifi ko kar ka yi ba abu ne wanda shari'a ta halatta za ka nemi zaɓi gurin Allah ya zaɓa ba wanda ya faɗi abin da yake da fuska ba za ka yi istikhara da cewar neman zaɓin ka yi aure ko kar ka yi aure ba saboda shi ma aure ibada ne ko amma a nata ka yi istikhara ba ta da za ka auren Allah ya zaɓa maka mutu ya halatta kai ko gidan da za ka sayi Allah ya zaɓa maka in bai fi alheri ko jarabawa da za ka yi ko karatu da za ka yi wani irin course ne ya fi alheri ka yi addu'a ka nemi zaɓi gurin Allah ko wani kasuwanci za ka yi ka iya neman zaɓi wanne ne ya fi alheri Allah sai ya zaɓa maka saboda baka san mene ne alheri fa Allah shi ne ya san mene ne ya fi alheri sannan kafin su kara ana son neman shawara duk abin da za ka yi mutu za ka yi to ka nemi shawara a gaya maka a baka shawarin abin da ya fi dacewa sannan sai ka nemi zaɓi gurin Allah ka yi sallah raka'a biyu wadda ba ta farin lafa sannan ka yi wannan doguwar addu'a wanda Jabir bin Abdullah ya rawaito ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yu'allimuna al-istikharata kama yu'allimuna surata min al-qur'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karantar da mu istikara kamar yadda yake koya mana sura ta Qur'ani. To da haka ne dan adam bai san menene ya fi alheri gare shi ba. Shi yasa Allah ya ce asa an takarhu shay'an wa huwa khairul lakum. Ta yi kuti wani abu alhali wannan abu alheri ne a gare ku. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum kuma ta yi kuti ko so wani abu alhali sharri ne a gare limailin nafsi ila shahawati mujibati li halakiha saboda karkatar rai zuwa ga abubuwa na sha'awa abubuwa na kwadai wanda ke wajabta haraka itarai wa nufuri har kuma gujewa gare ta kiran na adam gadabi yana son abubuwa na kwadai na sha'awa abun da ransa yake so ko abu na sha'awa gadabi haka dan adam yake a rayuwarsa wa nufuri har an taklifatil mujibati li sa'adatiha, da kuma gujewarta ita rai din gaba da tawayyoyi wanda ke wajabta mata samun arziki samun rabo. Faja'ala lakum fil kitabi, sai Allah ya sanya muku game da yaki a cikin yaki. Wa in karaitum huda, ku adabi an ce ba ku san yaki khairan, Allah sai sanya diri a cikin yaki duda wahalar sa duda a rai ba a so, ko Allah sai sanya da akwai alheri. Da anna fi dubu a cikin jihadi imma zafaru, imma dai a samu nasara akan makiya, kaga wannan alheri ne ko musulunci ya samu daukaka a samu rinjaye da nasara akan makiya. Shi ne Allah ta'ala ya ce ukura tuhibunaha nasrun minallahi wa fathul qarib wa bashir mu'minin, da kuma wata ribar ko na kasuwancin da kuke santa a nan duniya dalilin jihadi akan samu fathul nasrun minallah, wato nasara a kayan makiya daga wurin Allah, wa fathul qarib, da kuma budi wanda yake makusanci, wa bashir mu'minin kai bishara ga masu imani, wal ganimata, sannan daga cikin alkhairi da yake samuwa dalilin jihadi akwai ganima, ana samun dukiya ta ganima. Idan kai ya jihadi, abinda aka tattara na dukiyar kafirai, shugaba da wannan jagora da yake ko shugaba na musulmi shine zai jagoranci raba wannan ganima, bayan kowa zai dauki abin da ransa yake so bane an yakiya, sai an tattara gaba daya sai shugaba ya yasa irin dukiyar da ake wawa ta kafirai wannan ba ganima bace, ka san da an samu ya mutu ya gari dan hayaniya kawai sai a balle shagunan iyamurai da wannan ko a kwaso kaya cewa dai bo ganima, wannan sunan ta sata ba ganima ba, haka ake cin ganima. Farko ba nan fadan ba jihadi bane, wannan kawai tarzoma ne da ta'addanci, ba dalilin balle shagunan ana sata. Idan kun tuna shekaran 2011 da aka yi wannan post election bayan an yi taballa shaguna a ran dadi ko daga mutane wani da generator aka wani da kaza da wani da talabijin wai sun debo ganima, wallahi ba aka ganima take bai, ta ganima tara dukiyar ake, sannan shi annabi ko shugaba shi zai rabu wannan ganima. To da haka ana samun ganima a dalilin jihad, kaga wannan ba alheri ne, ribar kafa ne, aw shahadata wal ajr, ko ku a samu shahada da kuma lada. Idan mutum ya je jihadi sai aka kashe shi, to ya mutu wan shahada kuma zai samu lada a gurin Allah. Wa tarkuhu, barin jihadi kuma, wa in ahbabtumuhu, ko da yake ku kuna son haka a dabi an ce sharrun sharri ne, yan nafihi kulla wal faqara, domin a tare da rashin jihadi akwai kasanci, kafirai za su yi rinja kayan musulmai, wal faqara kuma da talaushi wa irbadin ajal da kuma rasa lada. In ba jihadi sai a rasa lada, kuma a samu kaskanci da zilla. Wallahu ya'lam, Allah ta'ala shi ne yake sani, ba wa khairul lakum, abinda yake alheri gare ku, Allah shi ne ya sani, wa antum la ta'lamun alhalikum, ba ku sani ba, Allah ta'ala shi ne masanin gaib. Walamma kana al-qital mamnu'an fil ashhuril hurum, yayin da ya kasance jihadi ko yaki abin hani ne a watanni masu alfarma, ala ufil arab, bisa al'ada ta larabawa, bal ba haka ba ma fi millati ibrahim, har ma cikin addinin annabi ibrahim an hana yin jihadi ko yaki a watanni masu alfarma, wa isma'il, da kuma addinin annabi isma'il an hana yin yaki a watanni masu alfarma, shawwal, zulqa'da, zulhijja da rajab, ba a yin yaki tun a lokacin jahiliya. Fala budda min as-su'al fil islam, da haka ba makawa game da yin tambaya a cikin addinin musulunci, hal hiya mustamiratun am tawaqqafat, shin wannan hali na jihadi a watanni masu alfarma bai dogewa ne ko ba an dakatar da wannan hali. Fa qala ta'ala, sai Allah ya ce yas'alunaka 'anil shahri al-haram,
yas'alunaka 'anil shahri al-haram qitalin fi, قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا
نعم
ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام mutane suna tambayar ka game da wata mai alfarma italin fihi wato hukuncin yin yaki a cikin wannan wata ne shin ya halatta halu wajaidu shin ya halatta ayyaki a wannan wata ne masu alfarma qul lahu ka fada musu ya muhammad sallallahu alaihi wasallam italin fihi kabir ay azimul wizra yin yaki a wannan wata ko watanni masu alfarma wato bai girman laifi ai huwa wazirul azim wato laifi ne mai girma yin yaki a wannan wata tafar bale ya ga cikin hadisi wanda daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai suna Abdullah ibn Jahash dan uwan matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Zainab binti Jahash suka kai wato hari bisa kuskure ba da umarni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba suka kai farmaki a kayan wasu kafirai har ma suka kashe mutane guda suka karɓi dukiya a matsayin ganima kuma hakan ya faru ne a ƙarshen watan Rajab wanda wata ne cikin watanni masu alfarma ya kai wannan hari suka kashe mutane guda biyu kafirai suka ɗebo ganima wanda yin hakan ya ɓata wa manzon sallama ne saboda ba da izininsa aka yi ba kuskure ne ya faru to sai kasance Qurayshawa suna aibata musulmi da wannan laifin kuskuren da suka yi duk da cewa manzo Allah kansa bai goyi baya akan ba har ma ya fiya diyar wannan kafirai da aka kashe saboda bai ji daɗin abin da wannan sahabbai suka yi ba sun aikata kuskure kuma dama kar mu manta su sahabbai ba masumai ba ne suna kuskure suna daidai daidai alherin su ya kula kurakurin su yawa da fata mun gane ko to shi ne sai zama da Quraisha suna ta aibanta musulmai da wannan harin da aka kai a wata mai alfarma to shi ne ake tambayar manzon sallama ya ne ne matsayin wannan yaki a wannan wata yace yaki a wannan wata mai alfarma yana da girma wajen su ba daidai bane to shi ne Allah ta'ala sai yace wasaddun an sabilillahi amma hana mutane gabar tafarkin Allah wato addinin Allah a kange mutane a hana su shiga musulunci wa kufurun bihi da kuma kafircewa Allah ta'ala wal masjidil harami da kuma ai wasaddun anil masjidil haram da kangewa mutane hana su shigowa masallaci mai alfarma a hana su zuwa Kaaba su yi tawafi su yi aikin hajji ko umara kamar yadda ya faru a shekara ta shida bayan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da sahabbansa da niyyar shigowa Makka ya umara suka tare suka ana shigowa kwanaki mu ambaci wannan kisa ko har yayi tahadduli ko ya fita daga ihrami ya soke hadayarsa kuma ya kusanci ya dinsa to wannan hana mutane a hana su shigowa masallaci ne alfarma wa iqra'u alayhi min rubu fitar da mutanen Makka daga garin Makka wa huwa annabi sallallahu alaihi wasallam wa mu'minuna sune manzo Allah da mu'minai alladhina akhrajahum kuffaru makkah min habi ghairi haqqin wadanda kafiran makkah suka fitar da su daga garin makkah ba tare da haƙi ba ba tare da cancanta ba fa hajaru ila almadina suka hijira zuwa madina to wadannan abubuwan ne suka koda mu hana mutane shiga musulunci shine wasaddun an sabilillah sannan kafircewa Allah wa kufrun bihi sannan hana mutane shigowa masallacin haraji wal masjidil haram sannan fidda mutanen Makka daga garin Makka a kore su daga garin su wa ikra'u alayhi ko to wadannan laifuka guda akbaru inda Allah sun fi girman laifi a gurin Allah min alkitali fi saboda yin yaki a wannan wata. Su wato sun take nasu laifukan ne suka dan sabo wani laifi karami suke ta kambamawa suna tuga suna ta kunnutawa. To shine Allah ya gaya musu wannan laifukan da suka yi guda hudu ya fi girman zunubi a gurin Allah saboda wannan yakin da aka yi a wannan wata da albar. Ka san shi kullum mai laifi so yake sai ya take nasa ya hango naka. Wannan nabi dan Adam ne ko in ka masa nasiha yana yin shirka sai ya ce to ai kai ma kana yin kaza kai ma kana yin kaza. Wanda dan ya gamsu yayi laifi ya gyara sai ya tono naka kai ma ga ya maka. To haka su wannan kafirin Quraisha suke suna ganin wannan yaki da aka yi an yi abu babban laifi. To sai Allah ya ce ai abinda kuke kai na wannan laifukan shi yafi girma a gurin Allah saboda yin yaki a wata mai albarma. Allah ya ce wal fitnatu ai ashirku billah shirka da Allah minkum daga wajenku akbaru min alqatil ita ma ta fi wannan yakin girman laifi. Ya fi kisan da aka yi a wata mai albarma din shirka ta fi kisan kai girma ko in dai ana maganar zulubi to shirka ne ga ashirku billah ta fi kisan kai. To kaga ne fuka guda biyar ke duk wannan abun su kafirin suna yi amma sai suka take wannan laifin suna ganin wani kuskure da musulmai suka aikata suna kururutawa. Allah ta'ala ya ce wala yazaluna yuqatilunakum kafirai ba za su gushe ba suna ta yakan ku musulmai kowane salo na yaki ba za su gushe ba suna ta ba za su daina ba har sai kiyama. In dai kun yi imani kuna musulmai to ba za ku danna lafiyar ku ba ta kowane bangare ya garba suke kuma gashi muna gani ko wane ne fitana ne babbari ba ka sani. Kwanan an fitar wani rahoto game da Boko Haram da kansu sun fada cewa su suke daukar nauyin hidiman Boko Haram. Wata kungiya ta USAID a kasar Amurka hidiman kidnapping din nan Boko Haram duk abin da ke faruwa wannan wallahi kilo shi ake a ba su makamai a ba su kudade a ba su komai saboda a zo dai a fitine mu a hana mu addini. Shi haushin kafiri wai ba ai ka zo kai addininsa ba shi kai na kan ma haushi yake ne. So a burinsu kawai mu daina addini mu zama irinsu kawai a daba daya wallahi burinsu ke ke sa kullun sharri daga wannan cewa kuma mun lura da cewa zamu ga duk sharri ya kare hali kuma dai bare to fitinar rashin zaman lafiya da rashin tsaron na arewa da munafukan gida da na waje kullun sun kare akan to sai dai su mutu da haushi addinin dai ba za ku bari ba ko za mu bari wallahi ba za mu bari. So ne suka dauki duniya a gurin zama mun ko idan an kashe mu akan addini ma an rage mana hanya ai ba mai dawoma a duniya ko. To da haka shirka da suke yi ta fi girman laifi a gurin Allah da haka fala ta taharaju ayyuhal muslimu da laki talifi ya ku musulmai kar ku damu ku samu hukunci game da wannan yaki da aka yi a wata. Saboda waɗanda aka kashe fara maka furai ne sun sancanci kisa kawai an yi kuskure ne an kai harin a lokacin da bai kamata a kai ba su kuma suke ta girmama wannan magana suna ta kururuta. Allah ta'ala ce wala yazaluna yuqatilunakum ba za su gushe ba ai al-kufar su kafirai yuqatilunakum suna ta kashe hatta yaruddukum an dinikum ai kai yaruddukum an dinikum domin su dawo da ku daga addinin ku zuwa kafirci. Wannan shine manufar burin su kawai mu daina sallah mu daina azumi wannan azumin da muke ma ku yake ba duka ai cincirun zuwa masallati ana sallah ana ta karanta littafin Allah wallahi ba sa su haushi suke ji ba ba sa su kafirai wallahi ba sa su. Kuma gashi tunda dadewa an kuntuna an fitar rahoto ko BBC ne cewa duk duniya bayan da ya kai arewacin Najeriya riko da ake an jima da fitar wannan rahoton ko kuma gaskiya ne kasashen Larabawa da yawa za ka je ka samu zai wahala ka san matasa su riƙe addini kamar Najeriya. Allah mun gode maka. To ba za su gushe ba suna ta yakar ku har sai sun dawo da ku daga addinin ku na musulunci zuwa kafirci. In istata'u idan sun samu iko irja'ukum ilal kufri dawo da ku zuwa kafirci. Kuma Allah ba zai ba su iko ba. Yasa wani wai Allah ta'ala ce waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a su burin kafare ku kafirce yanda suka kafirce sai ku zama daya. Burin su kenan. Ba zama kafare irin su. Baya wa alladheena kafaru min ahli alkitabi wal mushrikeena ayyuna nazzala alaykum min khairin min rabbikum wallahu yaktasu bi rahmatihi man yasha. Ba ita ba hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana. Saboda kananan hasada ne yasa suke burin mu ba mu zama kafirai dan mu zama daya. Wallahi ba za su yi nasara ba insha Allah. Allah ya ce wa may yartadid minkum an dini. Duk wanda ya radda daga cikin ku ku musulmai ya ja da baya ya bar addinin sa fa mutu huwa kafirin ya mutu yana kafiri Allah yana kashe shi ko duk wanda ya ja da baya ya bar addinin sa kuma har ya mutu yana kafiri fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah to masu wannan aiki da ridda aikin su ya baci a duniya da kuma lahira idan mutum ya ridda ya bar addinin musulunci sai duk ayyukan da ya masu kyau sun lalace Allah tare mu da ridda. Warbu Allah ta'ala ce wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu. Duk wanda ya kafirce bayan imani to aikin sa ya bace. Da haka ridda tana bata aiki gaba daya. Fala'ati da biha fa za al'akari da duk aikin da suka yi ban suka yi ridda. Wala thawabu alaiha ku ba ku sakamako akan aikin da mutun ya yi yayin ridda. Wattaqayidu bil mauti alaihi wato kayyadewa ko dabaibewa da aka yi da mutuwa a kayan riddan ai alkufur a kayan kafirci yufidu yana fa'idantar da annahu law raja'a ila islam cewa wanda ya ridda da zai dawo addinin musulunci lam yabtul amaluhu to aikin sa bane bace idan ya dawo to aikin nasa kuma Allah ta'ala zai dawo masa da shi fa yusabu alai sai ya bashi ladan aikin wala yiduhu bane mai bai ta wannan aikin ba kal hajji masalan kama yake hajji ashe mutun yayi hajji kuma sai ya ridda idan ya sake dawowa musulunci to ba zai sake hajjin ba wannan hajjin dai Allah zai dawo masa da ladan sa an gane wannan ko wakil Usman baka ce yu'iduhu sai ya sake aikin da ya baya hajjin ma sai ya sake tada ta baci watabinu zawjatahu kuma matarsa tana nisa daga gare shi albayruna kuma kubura domin bayruna akwai sukura akwai kubura rabuwar aure ke akwai babbar rabuwa akwai karama karamar rabuwa ita ce mutum da ya saki matarsa saki daya ko saki na biyu an rabu amma rabuwar ba mai nisa ba ne ko saboda yana da damar da zai dawo da ita mace kar ba ta gaba idda ba to shi ake cewa bayruna sukura bayruna kubura kuma ita ne sakin da babu komai kamar saki na karshe na uku in mutum ya so matarsa take da karshe to bai nuna ne kubura nisa ne babba ba za ta halatta gare shi ba sai ta yi wani auren kuma aure ya lafiyayye ko wannan miji ya sake ta ta gama idda sannan shi mijinta na farko sai ya sake aurenta to suka ce idan mutum ya ridda matarsa ta masa nisa kuma nisa wanda babu dawo nisa idan mata da miji ɗaya daga cikinsu ya ridda to aure ya baci eh mutum ya ridda matarsa da yake tare auren ya so rabu kawai tayi nisa da shi amma suna suka ce idan kuma shi duk ba din ya dawo kafin ta gama idda to za a dawo masa da matarsa in ku har ta gama idda to shikenan har abada ya rubuta wannan matan shine bai nuna kubura sai an sake sabon daurin auren in ya dawo an gane wannan ko da haka Allah ta'ala ce duk wanda ya kafirce wato ya fita a musulunci ya ridda bayan da yana mai imani ayyukan sa sun bace Allah tsare wa ulaika ashabun nar wadannan su ne ba abota shiga wuta kun fi haqalido kuma su masu da wama ne a wuta Allah tsare summa kaba alal kalami alal jihadi faqala sannan Allah ta'ala ya biyo baya akan magana bisa jihadi faqala sai Allah ta'ala ya ce
Inna alladhina amanu walladhina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim
Allah ta'ala ce innal ladina amanu ai bima ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalle wadanda suka yi imani da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da shi, walladina hajar, malama suka ce wannan akaku bayani ma'ana su din da ake nufi wadanda suka yi imani kuma su ne wadanda suka yi hijira, bayan sun yi imani kuma suka yi hijira ai fara ko an fara suka bar kasashen su ko garuruwan su da tarbi madatillah saboda neman yardar Allah kamar yadda sahabbai suka yi daga Makka zuwa Madina. Allah ta'ala ce wa jahadu fi sabilillah, kuma suka yi jihadi domin daukaka addinin Allah, ila dinihi domin daga addinin Allah, warattaba baina salasa salasatal asnaf ala hasbil waqi, an jera waɗannan nau'ukan ayyuka guda uku ne a bisa yanayin aukuwarsu. Idan iman awwal, imani ne farko, summa hijratu sannan hijira, summa jihadu sannan jihadi, shi yasa aka jera su a ciki. Wa farada al-imanu bi mawsulin wahdahu, sai aka ware imani da mawsuli shi kadai, aka ce innal ladina amanu, alladina shine ismul mawsul, kaga sai aka ware masu imani daban, an gane ko? Lianna aslul hijrat, domin imani shine tushen hijira, wal jihad da kuma jihad, in ba imani ai ba magana hijira ko ba magana jihad, to sai aka ware shi da alladina farko, wa huma farani bir da hijira da jihadi rassa guda biyu ne daga imani, sai da aka samu imani sannan aka hijira sannan kuma aka jihadi, wanda zalika jama'a ba fi mawsulin wahidi, shi yasa aka hada su a mawsuli guda daya, aka ce walladina amanu walladina hajaru wa jahadu, sai aka ce innal ladina amanu su kadai, saboda imani shine jigo shine tushe, amma da hijira da jihadi sai aka hada su da mawsuli guda daya. Allah ta'ala ya ce ulaika yarjuna rahmatallah, ulaika ma'abuta waɗannan sokofi guda uku waɗanda suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi, yarjuna rahmatallah suna neman rahama a gurin Allah, suna fatan samun rahamar Allah, ar-raja shine fata kwadayin samun rahama gurin Allah, wanda yake dauke da aiki kana kwadayin rahama gurin Allah kuma kai himma kana aiki da zai kai ka ga samun rahama, shine ar-raja. Amma idan mutum kawai buri yake da neman rahama baya aiki, sunan wannan at-tamanni, buri daban fata daban, saka idan kana fatan samun rahama Allah sai ka rika ayyukan da zai sabbaba ka samu rahama, amma ka zauna baka aikin komai na ibada kuma kana cewa ai aljanna ta mai rabo ne, ai Allah ya gafuru rahim ne, ai kaza da kaza, wannan attaman ne kenan. To so ake mutun ya dan yana aidin wato arja, to suna fatan samun rahmat Allah, ai sawabu sakamakon Allah, wallahu gafurun, Allah mai yawan gafara ne da mu'mini daga mu'minai, rahimul bihim, ko mai jin kai ne a gare shi. Ya Allah ta'ala ya ce
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو فذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
في الدنيا والآخرة
ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوا فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.
نعم كبارك وفسر وأن آية ga bayanin da shi mai tafsiri ya kawo. Yace al-islamul haqiqi, musulunci na haqiqa, yughayyiru al-adatil qadiha, yana canza al'ada mummuna, mummunar dabi'a ko al'ada. Wa yubaddilu biha al-hamida, yana musanya ta da dabi'a wacce take mai kyau a bariya. Aujimitu ha shi ana mace, ko fa musulunci ya batar da wannan mummunar dabi'a a hankali a hankali. Haka addinin musulunci yake yi. Wa la yubaji'uha mafaji'atan tanfiru an-nasu fi awwali wahdati. Musulunci baya zuwa fatsam ya hana mutane munanan al'adu da suka saba, wanda hakan zai sa su huje wa addini, su ma kiyaye da addini. A ce a karin farko ana zuwa a ce kaza abu ne kawai kuma an saba da shi, to a musulunci baya haka. Fal khamru wal maisiru, kaga giya da caca, min al'adatil qadima al-damima, suna daga cikin al'adu da aka dade ana yin kuma ba manzari. An dare ana shan giya, an dare kuma ana caca, tun tun an jima ana yi, kuma munanan dabi'o wani ne ba daina ba, ko an daina shan kwaya da shan giya, dan kwaya ma giya ne, kwaya ma giya ne, duk abin da ke bugi yake rufe hankali giya. Haka manzo Allah ya fassara giya. Kasuwan tunanin sa ana magana giya sai tsammani, sai an je an buɗe kwalba ana kwankwada ko, to kwaya ma giya ce, wiwi ma giya ce, duk abin da za a sha ya fiye ainihin rufe hankali, wallahi sunansa giya. To an daɗe ana wannan, haka caca har yanzu ana yi, yan ta zamani da waya ma ana yi, da waya ana yi. Wai ka tura kuɗi in an jima za a ninka maka, kai ka ji zan banza ba. Haka ko wai ka sa dubu ɗari za ka zama ɗari, ka sa ɗari biyu za ka zama ɗari uku, miliyan ɗaya ta zama miliyan biyu. Wallahi da yawa a rufta da su har a garin nan nasa wanda aka yi ba. Wani ma kuɗin ba nasa ba ne, wallahi ya jefa a wannan irin gardin. Ya tura miliyan, ya yi na farko ya samu riba ya ta kashewa, sai ya zo ya tura kuɗin, kuma kuɗin ba nasa ba ne, kuɗin ogansa ne na shago. Kawai ya tura miliyan a wannan waye na ita gardin nan, kuɗin sun tafi ke. To har yanzu ana yin wannan caca ta nan kala-kala, ta dai canza salo ne kawai. Yanzu an daina ta zamanin jahiliya da za a zauna a soka ganye ana buga wannan, ko da haka ake a garin nan ma da ana yi, a garin nan ma ana yi, a cinyewa mutum har riga ana cinyewa, ko wanda har riga za a toye masa. To yanzu an daina abin ya canza salo ne, amma dai ana nan ana yi. To ɗabi'u ne wanda an jima ana yin su, kuma ababen zargi. Walahuma alaqatun qawiyatun bil mal, kuma da giya da caca suna da alaƙa mai ƙarfi da dukiya. Sai da kuɗi ake ko sayan giya da kuɗi ake saya, caca sai da kuɗi. Wal mu'amalati da ijtima'iyya, kuma suna da alaƙa mai ƙarfi da mu'amala ta zamantakewa. Wa idhalatuha fi yawmin, kawar da su a lokaci guda ɗaya, ghayru mumkinatin, ba zai yi ba. A ce a zo a san mutane da al'ada da sun daɗe sun saba, lokaci guda a ce duka haram ne, abu ne mai wahala. فالقران يعالج الموضوع بحكمه فراك القران sai yake magancewa al'amarin da yake ba haka lamarin giya da caca a hankali aka bi mataki bayan mataki wajen haramta ayi ne kusan guda uku wajen bibiya domin haramta ainihin wato giya to shine Allah ta'ala ya ce yas'alunaka 'anil khamri wal maisir suna tambayar ka game da giya da caca ayar kima caca mukamara kenan kokarin rinjayen juna domin idan ana caca kowa so yake ga ya cinye dan uwansa to shi yasa aka kira ta da suna al-kimar ba hukumu ma menene hukuncin su a musulunci kullahu ka ga ya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi ma ithmun kabirun a cikin lamarin giya da caca akwai zunubi mai girma aikata su ai ta'atihi ma aikata giya da caca akwai zanubi mai girma kabiru na azimi wato mai girma lima yasuru bi sababiha min al-mukhasamati saboda abin da ke faruwa a sababin giya da caca na jayayya wal mushatama da zage-zage ko wa qawlu fushi da maganganun albasha duk inda ake shan giya ake caca to zaka samu ana musu ana zage-zage kai har fara ana har fara ana yi yanzu shekarun da ake da gidajen giya garin nan kafin a zo a rufe ana yawan rikici a guraren ko a fasa kwalabe ai fada kaca-kaca, ƴan sanda bo ai kama su a je ai wannan. To dalilin shaye-shaye giya da hidiman caci yana janyowa rikima da tashin hankali har ma da rasa rayuka. Kaga mutuna ne, wa manafi'u linnas, kuma akwai ɗan wani amfani ga mutane, akwai ɗan wani amfani. Wato labin lazzati ba ana nufin wai dandanon giyan da yake da daɗi, ba ta da daɗi. Su kan zuma ci a da kusan ba ta da daɗi. Ba ta da daɗi. An gane ko? Wannan farmu filkamri ko wani annashawa a wajen giya. Wayanna ma isabatin mali bila kaddin filkamri wal maisir. Kawai amfanin shi ne samun dukiya ba tare da wata wahala ko ɗawainiya ba a lamarin giya da caca. Yanzu ɗan caca sai ya zauna in ya dace. Ko ya rashin dace sai ya ciyo da yawa ko? Kaga shi yanzu akwai sai ya san wani amfani. Kamar wanda ya sa miliyan ɗaya ta dan miliyan biyu. Kaga ya ɗan san wani benefit. Shi a ganinsa amfani ne ko? Ko wanda ya sha giya ya fita a hankalinsa ko kwaya ya yi rashin mutunci. Kaga shi akwai sai ya ɗan ji daɗi. Idan wani suna sha ne kawai don su dan sa su fita a giya su yi wulaƙanci yanda suke so. Ko wanda zai yi rashin mutunci sai ya sha kwaya. Ba ya hankalin sai ya zo zaki kowa. Sai ya wattake kuma ya dawo yana da dama. To nan ɗan wannan da wannan amfanin shi ne amfanin abu. Shi ne amfanin abu. Ko ya ɗan samu ya sarara kansa yana ciwo ya aiki ya gaji to bari ya ɗan sha wata ƙwaya sai ya taɓa ci abinsa. Ko wanda hatta da azumi suna shan ƙwaya. Tun saurin ya sha ƙwaya kwanta bacci ba zai farka wa daidai ba. Shi a wurin sa ya hore wannan ranar da wahalar duk bai rufe wannan. Asarar da kai ba. Asarar da ya ba. Kaga asara tana da yawa ko ba jami a masallaci, ba yin wani karatu, ba zikiri, ka kwanta kana ta bacci ka sha kwaya kuma da. Isa musulunci ya hana dukkan wani nau'i na kayan baye ko na kwaya. Allah tsare mu. To shi ne wannan to dinna. Allah ya ce wa ithmuhuma, zunubi da ke faruwa a dalilin al'amari na giya da caca akbar ai a azamu shi yafi girma. Dan nafima saboda amfanin da ake samu. Walam ma sami'a an-nasu hadha al-hukm, yayin da mutane suka ji wannan hukuncin da ayar da ta sauka cewa akwai amfani kadan amma zanubin ya fi yawa, sharibaha qauman, sai aka samu wasu mutane suka ci gaba da shan giya a cikin musulmai ba, saboda ayar wata ce kana shan giya, sai aka samu wanda suka ci gaba da sha wanta nan aka yi ba su ma suka daina sha, tun daga nan da aka ce zanubin ya fi yawa, zanubin ya fi amfanin yawa tun daga nan suka daina shan giya. Ila an haramta ayatul ma'ida har zuwa lokacin da ayatul suratul ma'ida ta haramta girma gaba ɗaya. Sai na Umar ya yi addu'a lokacin da ayar nan ta sauka cewa tana da amfani kaɗan amma zanubin kuma ya fi amfanin yawa. Sai ya ce Allahumma bayyin lana fil kabri bayanan shafiya, ya Allah ka mana bayani mai warkarwa game da lamarin giyan nan kowa. To dalilin addu'a dai Allah sai ya saukar da aya, ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salam fa hal antum muntahun. To wannan aya ne ta haramta giya gaba ɗaya. Haka ce a lokacin musulmai suna da tulunan giya, haka suka rika fito da ita suna bulbularwa giya tana bullan batu tana tafiya. Suka yi ta zubarwa kuma dukiya ne ba, ba sai bari mu gaba shanye wannan ko mu sai da wannan ba, kawai suka yi ta zubarwa gaba ɗaya. Allah yana cewa fa hal antum mutawun, suka ce in tahayna in tahayna mun hadu mun hadu, shin za ku hadu, suka ce mun hadu, suka yi ta zubar da ita tana bullari. Da kake tsammani da mutanen mu na yanzu ne a ce yana da giya 500,000 a sto a ce yanzu harama. Wallahi wani zai ce a bari sai na sayar in ya so gobe na da mutu ba, amma su akwai saboda imani duka zubar da ita akai gaba ɗaya. Allah da tabbata. Saboda shaidan yana son ya kiyayya da gaba a kayan ku a lamarin giya da caca, kuma ya hana ku ambatan Allah, hana ku sallah. Me kake tsammani a gidan giya kira sallah, ina ba ke hankalin ga wannan sallah? Me kake tsammani wanda yake caca yana Allah Allah ya ce na zai tafi sallah? To duka wannan gabobi da ayar sun nuna giya haramun ne kawai. Hadisi ya zo cewa ita giya manzo sallama ya ce la'anallahu kamar Allah ya ne wa giya. jiya ita kanta ba wanda ya shata tsinanniya ne wa sharibiha da mai santa shi ma tsinanne ne da mai sayar da ita shi ma tsinanne ne da wanda shi ba sayarwa yake ba amma yana zuba masu sha shi ma'aikaci ne sabit yake yi to shi ma tsine masa sannan na hudu da mai cin kudin giya shi bai sha ba bai sayar ba amma za a yi cinikin giya a bashi wani abu shi ma Allah tsine masa albarka da wanda yake dafan giya shi ma Allah tsine masa albarka kai da ma abin da aka dora wa giya in mota ce in tabare ne in ba waye ta ma Allah tsine masa albarka ina giya za ta yi albarka yasa annabi ya kira ta da suna ukul kaba'is tuwar zulfai duk wani zulubi da kake gani a bayan giya yake da kayan maye to amma a Najeriya yanda kamfanin me sunan Lemon Nigeria ne Coca-Cola ko Coca-Cola yanda yake da lasi aka halatta yi sayar to haka giya ba tana da lasi zuwa wajen su a Najeriya sai lafiya ba haram ba kawai kamfani ne da yake samar da aikin yi kuma yake kawo ƙasa gudunmawa da GDP ko zuwa wurin su ba laifi ba ne suna da lasi amma shari'ar Allah kuma haram yasa jihohin da ake shari'a ana ɗaukar mataki a kan giya kamar jihar Kano ana ɗaukar matakai a kan tunda ana yawan samun clash ko sun taɓa kama motar giya in yi zuwa aka ce to ai titin da suke bi ba na gwamnatin jiha ba ne da haka ba wanda yake kama ka ji wani lauya a lauyoyi ba wai titin a cikin garin Kano ba na gwamnatin jiha ba ne da haka ba su da ikon kama su ai shari'a gwamnatin jiha ne sai shari'a ko ita gwamnatin tarayya ba ruwanta da shari'a kasar kawai tambazaffiya ne ba ta da addini a gwamnatin jiha ba mu dai muna da addini to sai aka ce ai motar yanzu titin da aka ka aiki zuwa suka kama ta titin gwamnatin Najeriya ne da aka dole suka sau mota to amma da yake akwai hikima a gurin shima nan daura Allah saka masa dade da motar giyar ta tafi hodel sai aka yi waya aka gaya musu ta hau titin gwamnatin jihar Kano kawai sai suka sa aka rufke su haka aka ce to yanzu an bar titin Najeriya kai Allah saka malam daura da shi yana jin fama in ka ji rikicin da suke shiga baka tausaya har kotu ake kai zuwa har su biya tara ba kullum ana ta rikici ana biyayya to giya mummunan zulubi ne yasa mun gode wa Allah da aka rufe gidajen giya ga yanzu yara yan shekara 15 ba san gidan giya ko sun sani wala ba sani har 20 ma bai sani ba 2001 haka yi dokar ko saboda 20 ma ba zai sani ba da yanda za ka je bakin shago ka sai Coca-Cola ka bude ka sha haka ake sai da giya garin nan wallahi na first day ma ka je ka bude lemo ka sha a bakin hanya haka za ka sha giya a garin nan mun san lokacin ko ko shaguna a nan in ka wuce Queens ne ma ana sai da giya shaguna ma ana sayarwa amma albarkar shari'a musuluncin nan Allah da ikon sa aka kawar da wannan karawa kuma ka tawo ta yi doka ta haramta duk wannan ayyuka na asha ko ana sayarwa dai ba dai a cikin gari ne dai a can gefe ai ko da ba shi zulubi kar a yi shi a gaban jama'a shi ne aka in mutum ya goye shi ne ubangiji da yanda mutum zai shiga gidan sa kusanci iyalin sa haka zai shiga gidan karuwan nan ya je zina ya fito ya tafi ba ka gidajen sa ba premier ne universal ne china concord ne stadium in ne kasu nan kuma Allah da ikonsa duka da aka hana giyan sai aka mai da su guraren alheri ko premier ta zama ki da ummi an su gura makarantar qur'ani da boko da wannan universal ma ta zama ummul qura dole yanzu an tashi ko abis shi ne yanzu ta zama a gurin ga stadium din shi ma dai an daina giyar alamin sadan nan nan ma da gidan giya duka sai aka tsarkake guraren kaga wannan ba karamin alheri Allah ya kawo mana ba mun gode Allah to da haka tun daga lokacin aka samu sahabbai suka daina shan giya har aya ta sauka aka haramta ta gaba daya wayar ji wasu su'alu adin da fakati maratan aka to tambaye sai ta kara koma zuwa ga ciyarwa karo da biyu aje a ji bayanin ciyarwa ko to sai qur'ani ya sake dawowa zuwa ga matsalar ciyarwa litilalati ala kaunin nasi ala ahwalin mutalifa fi awalin saboda nuna cewa mutane suna cikin yanayi daban-daban a farkon lamari wani bayani annan sahabata sallamu kullal qiyadata lin nabi sallallahu alaihi wasallam lillahi wa lin nabi kuma saboda sahabbai sun sallama dukkanin jagoranci ga Allah da manzon sa wa yasaluna as'ilatan muftalifa da aka suke yin tambayoyi daban-daban fi awqatin mutanawwi'a a lokuta daban-daban fi shayarwa da kan abu guda yau su yi tambaya a musu bayani ko ba su yi tambaya fa kala sai Allah ya ce wa yasalunaka ma za yi kura kuma suna tambayanka menene gurgurdan abin da za su ciyar ma kadar ku cewa da take bayan zakka ba ta wajibi ba suna tambayarka menene za su ciyar ajiye mun karanta ya samu na kama ga yin fito kul ma afaqatun min khairin falil wadi min qarbi nana maganan suwa ya kamata a ciyar to nan kuma menene kibar abin da za a ciyar tambaya kenan kul kafiya musu al'afu ay anfaqu al'afu ku ciyar da abin da yake rara ay alfazil min alhaji abin da ya saura bayan bukata shi za ku ciyar surplus bayan kai bukatunka to abin da ya saura maka to daga nan za ka dauka sai ka baya shine al'afu an gane ko wala tunfiqu ma tahtaju ilayhi kar ku ciyar da duk abin da kuke da bukata zuwa gare shi a ku ba da wani abu da ya saura bayan bukata kar ku ba da gaba musulunci bai yadda da yin kyautar kundin bala ba a ce ka turo albashinka gaba ɗaya kawai ka ji mai neman taimako sai ka saka asusun masallaci kuma ka dawo gida ba ko komai ka ga wannan musulunci bai yadda da wannan ko ko iya kuɗinka na ce bananka ne ne kawai ka ɗauka kai kuɗi ka bayar a'a abin da ya dan hau bayan ka yi buƙatar ka ta lokaci to sai ka ɗauka ka bayar shine alama ka ci abinci a lokacin ka koshi to abin da ya saura sai ka bayar wannan shine al'afu to irin wannan ake so a bayar eh wato tayyidu anfusakum idan har za ku bada abin da kuke bukata sai ku tozarta rayukan ku tozarta rayukan shi yasa manzo Allah ya ce khairu sadaqati ma kana an zuhar gina sadaqa mafi alheri sai bayan wadata ka biya bukatar ka ta wannan lokacin dan canjin ka da yake aljihu sai ka dauka ka bada taimako amma kar ka dauko duk abin da ka mallaka ka bayar kana barawa sai aka jima wata damuwa sai ka fara ta ina ma ban bada duk wannan sadaka ba ko ba zaka wannan tunanin ba zaka wannan tunanin ko kaga yanzu niyyar ka ne ta san matsala amma da ka canje dubin sai ka jefa dari kaga kana da sauran abin da zaka yi bukata yawa wa fi qira'atin bil rafi a wata qira'a ana karantawa da rukuwa bi takariri kuwa kazalika ai kama bayyana kun ma kira abin da aka bayyana muku abu da aka ambata yubayyinu Allahu lakum al-ayat Allah ke bayyana muku ayoyin sa la'allakum tafakkaruna tsammanin za ku zama masu tintinti ke duniya wal akhira cikin lamarin duniya da lahira fa ta'khudhu bil aslahi lakum fihi ma sai ku dauki abin da yafi zama mafi kyau gare ku a cikin su wai salonaka anil yatama kuma suna tambaye ka da gade da marayu maraya shine wanda mahaifin sa ya rasu kuma yana yaro bai balaga ba iya mun yi bayani eh mayin mayil kuna hu min al harbi fi sha'ri suna tambayen ka abin da suke fama da shi da kunci a sha'anin marayu fa in akaluhum ya'samu idan sun ci abinci tare da marayu za su samu dai wato ne irin wanda ake ba su dukiyar maraya su rike to shine suke shiga damuwa an gane ko in suka ce za su ci abinci tare da dukiyar na marayu suna tsoron fada a cikin laifi wa in azalu malahum min amwali duk ku suka ware dukiyar su daban ta maraya daban wa sana'u lahum ta'aman wa adabu kuma suna yi wa marayu abinci daban fa haraju wannan ma da wakana da kunci ko a ce kudin maraya daban da shi za ka na raba masa abinci kuma ka raba ta kunyar gidanka daban kaga akwai dawainiya to yanzu ya za ka yi shine tambayan take kuma kai bakka halin da za ka dauki dawainiyar maraya kuma yana da dukiyar sa a wajenka a ware wasu abincinsa daban akwai kunci ka hada da naka kuma kuna suna tsoron kar su fada dai to shine Allah ta'ala ya ce qul islamu lakum khair ka gaya musu su kyautata dukiyar marayun nan su rika haɓaka wannan dukiyar suna juya wannan dukiya don ta karu shine ba shi an gane ko eh ku rika hadawa ana juya dukiyar shi ya fadi akan abanta ba a juya ta Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ji bincin maraya da ke da dukiya to yana yin kasuwa da dukiya kar ya bar dukiya kuna ajiye har zakka ta ci to da kaidan zakka kudi ko na maraya ne in shekara sai in dai ya kai zakka sai an yi zakka to a rika juya dukiyar ana sayan wata kadara ana juyawa ana samun riba a irin wannan yanayin kai fa bukaci ne ya halaka kana taba wani abu daidai gwargwado tunda kana da waini a dukiyar to zaka na daukan wani abu tamkar biyan lada ga wanda yake wannan hidima to da haka Allah ta'ala sai ya ce kyautata dukiyar wajen karuwanta shine fa dai kuma san mudakala tsakaninku da su shiyafi wayin tukalitu bidan har kun cudanya abincinku da abincin marayu sai ka dauki wani abu a kudin marayu ka dauko anaka hada ayi ce fa ne ku ci abinci da shi marayan da ku kanku a hada wannan abincin fa ne kuwa ne kuma ai da mai dokku yan uwan ku ne abi kuma sha ne dan uwa yakan yi bukalata ya samu gaure tsakanin sa da dan uwansa ya halatta ku haka da niyya kyau da ka ba laifi da kudin marayu gurinka gashi ina tare da kai kai bakka da halin da waye sa gaba daya sai kake daukan wani abu a kudin sa sai ka cika tada naka ya abinci shi zai ci kai ma za ka ci to wannan babu dai amma an yi kage da kyakkyawan niyya wanda farna kace fa nan gidanka ne ra dubu uku ne sai ka dau dubu biya kudin baraya ka sa dubu ɗaya kaga ai kai ta ani ko saboda ko kun fi shi yawa amma sai ka rada ko 500 sai ka dora kaga wannan babu wani farna shi to babu laifi hakan wallahu ya'lamu al-mufsira min al-muslim Allah ya san me farna daga cikin ku idan ya gaure dukiyarsa da tabara'in bidal musri da wanda yake kyautatawa Allah ya san kowannan in kai da niyya mummuna ba Allah ya sani in kai da niyya mai kyau ba Allah ya sani da haka sai ka ji tsoron Allah kai wa maraya da wainiya da dukiyarsa daidai gwargwado amma idan kai kana da wadata to ka bar masa nasa ka masa da dukiyarka gaba daya in ku bakka da wadata ka iya dauka daidai gwargwado babu barna kana biya ma dukiyar kuma kana dauka kana masa da wainiyarsa ya halatta ka biya masa makaranta ka masa dinkin sallah ka masa bukatunsa da yake so daga cikin kudin nasa amma fa ana biya kudin saboda kar ya zo ya ji lokaci ai ka cinye kudinka na ma kaza na ma ba haka ba ana juyawa kuma ana masa da wainiya babu da kiwa an gane ko walau sha Allah inda Allah ya so la'anatakum da ya kuntata muku ta hanyar haramta muku gaure duke ku da ta maraya inda Allah ya soyi cewa ware naku daban da maraya daban to kun yi abincin maraya daban ta gidanka daban kaga akwai kuntata to da Allah ya so da sai ya kuntata muku inna Allah lalle Allah azizul magwaye mai rinjaye ne cikin lamarin sa hakimu kuma gwani ne fi sunani a wajen aikin sa ya hukumu bima taqdiru al-hikma yana hukunci da abin da hikima take hukuntarwa to kaga wannan Allah ta'ala dauke kunci ne ga umma wajen ta'amuli da shi baraya wajen juya masa dukiya ya halatta hada dukiyar baraya da taka amma da kyakkyawan niyya kuma ana juya masa dukiyar ba tare da barna ba ya halatta kai ka amfana daidai gurguru tunda kai ma da wainiya kake masa na hidiman juya dukiya babu dai amma dai ai taka tsantsan kar a bari dukiyar baraya da salwanta ya sa ma amana ce babba a baka kayan marayu karki ka kula da wannan amana kuma ka sa shiru abinda ka karba kar kawai karba ka aje dole a ce a rubuta to na karbo dukiyar wane yaro bara da ke kuna akwai filayen sa guri kaza da kaza da kaza da takardu na sani akwai gidan sa abu kaza ana haya na sani akwai kudi kudi kaza a guri na ina juyawa na sani komai ka rubuta kuma da shi yasa san da ya girma ya hankali maraya in zaka bashi dukiyar sa sai ka nemo shedu shi sheda cewa to yau gashi wane yayi hankali ga dukiyar sa duka na tattara na bashi to haka haka Allah sai ya ba mutun sakamako na wannan amana ne Allah sai muke mu ya dace da mu anan za mu takaita insha Allah da rashi na gobe za mu shiga bayanin matsalolin da ya shafi aure aure da saki da idda da sauran bayanan kurce kurce Allah da ta tafi abin da muka kanta daidai Allah ta rama shi lada kuskuren da roƙo Allah ya barkuwa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma qasim lana min khashyatika ma ta'udu bihi bainana wa baina ma'siyatik ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعود به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا تحق بنا لا حمدا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا بعد الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا بعد الآخرة اللهم اغفر لآبائنا اللهم اغفر لأمهاتنا اللهم ارحمهما كما ربانا صغارا اللهم ارحمهما كما ربانا صغارا اللهم اشف مرضانا عن موتانا اللهم اشف مرضانا عن موتانا وأقدانا الحمد لله رب العالمين Thank you.